Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa dake 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a, Nomad Dalal da kuma Niyar muryar Arewa. Haka kuma ana kan iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Humel, tare nake da Baba Yako Makeri. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa a jiya Laraba aka rantsar da mambobin kwamitin da ke da alhakin bincike akan abubuwan da suka faru a zanga-zangar dalibai ta ranar 10 ga watan Afrilu a jamhuriyar Nijar. Haka kuma yayin da a Najeriya hukumomi ke tallafa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, haɗakar ƙungiyar nakasassu a ƙasar na kukan cewa ba a tunawa da su. Bayan mun kawo muku labaran duniya da rahotannin da muke ɗauke da su, za mu kawo muku shirin nakasa ba kasawa ba, wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI, James Comey, ya ce yakan damu idan ya yi tunanin cewa mai yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaɓen shugaban Amurka da Donald Trump ya yi, sanadiyar sake buɗe bincike game da yadda 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi da bayanan sakonnin email ɗin gwamnati a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen ƙasar. Comey shi ne daraktan hukumar binciken ta FBI, hukuma mafi muhimmanci wurin kiyaye dokokin ƙasar. Ya shaidawa kwamitin majalisa cewa ya yi takaicin bayyana sake buɗe bincike a 'yan watanni bayan da aka wanke ta daga zargi. Sai dai Comey ya ce zai zama babban matsala idan ya bayyana sabon bayanin bayan kuwa ya tabbatar wa majalisa cewar an kammala binciken. Ya ce wani zaɓi ne mai wahalar gaske, amma dai shi ne mafi a'ala. Hukumar binciken ta FBI ta yi ƙoƙarin kare ainihin wato bayanai na bincike da ta gudanar akan masu takaram saboda kada ya tasiri a sakamakon zaɓe. Sai dai Comey ya ki amincewa da sakamakon binciken ne ya kai ga Trump da yin nasara akan abokiyar karawarsa Clinton.
Amurka ta fara janyo ƙawayenta na yankin kudu maso gabashin Asiya su sa hannu a ƙoƙarin da manyan jami'an sojan Amurka suka kwatanta shirin tsaro mafi muhimmanci ga Amurka game da shirin makaman nukiliya da barazanar makamai masu linzami na Koriya ta Arewa, wanda aka bayyanar a taron ministocin harkokin waje na ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN da ake gudanarwa a yau Alhamis a nan birnin Washington DC. A wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa Amurka ta gargaɗi ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da su yanke hulɗar diflomasiyya da Koriya ta Arewa. Kazalika wani jami'i ya shaida wa wannan gidan rediyon cewar a yayin da ake samun nasara a binciken hanyoyin wargaza muggan makaman Koriya ta Arewar har ya zuwa yanzu da sauran rana aka ba. A yankin Asiya mun yi aiki da dama tare da ƙasashen ƙungiyar ASEAN, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani jawabi da ya yi wa ma'aikatan ofishinsa a jiya Laraba, inda ya ƙara da cewar Amurka tana ƙara ƙarfafa jagorancin da take baiwa ƙasashen kudu maso gabashin Asiya akan batutuwa na tsaro da dama.
Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan takarar zaɓen shugaban ƙasar Faransa da suka haɗa da Marine Le Pen da Emmanuel Macron sun gabza a wata zazzafar muhawara ta sa'o'i biyu na talabijin a jiya Laraba. Wato ana sauran 'yan kwanaki kafin a gudanar da zaɓen zagaye na biyu. Le Pen ta bayyana a abokin wato karawanta da cewar ɗan jari hujja ne mara tausayi kuma mai rauni a wurin ta'addanci, a yayin da Macron kuma ya kira ta maƙaryaciya mai tsaurin ra'ayi a bar tsoro. Tsananin rashin aikin yi yana cikin batutuwa da muhawarin ya mai da hankali a kai. Macron ya kira ga gwamnati da ta sassauta wa ƙanana da matsakaitan kasuwanci, a yayin da ita Le Pen ta yi alƙawarin cewa za ta ɗora haraji akan kamfanoni da za su ɗauko ma'aikata daga ƙasashen waje. akan batun ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar Faransawa 240 tsakanin shekaru biyu. Lupin ta kira da cewa a rufe masallatai da ake zaton suna yada aqidar ta'addanci kuma a faɗaɗa gidajen yari kana a ƙarfafa matakan tsaro akan iyakokin Faransa. Shi kuma Macron ya ce ya kamata a ƙara sa ido a duniyar gizo, a samar da jami'an 'yan sanda masu yawa, kuma a inganta musayar bayanan sirri.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, a jiya Laraba aka rantsar da mambobin kwamitin da ke da alhakin bincike akan abubuwan da suka faru a zanga-zangar ɗalibai ta ranar 10 ga watan Afrilun da ya gabata. A wani yunkuri na zakulo tare da hukunta jami'an tsaron da suka halaka wani ɗalibin jami'ar Yamai lokacin da suke kokarin kwantar da tarzoma. Wakilinmu a Yamai, Sulemu Mina Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Kafa wannan kwamiti da shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH Professor Khalid Ikrit ke jagoranta na daga cikin buƙatun da ƙungiyar ɗalibai ta USN ta gabatarwa gwamnatin Nijar a yayin taron sulhun da ya gudana a washe garin kisan gillar da ake zargin jami'an tsaro sun yi wani ɗalibin jami'ar Yamai a ranar 10 ga watan Afrilun da ya gabata. Sakataren janar na hukumar CNDH mai shari'a Ali Shina Kurgeni ya yaba da tsarin da aka yi amfani da shi wajen kafa wannan kwamiti.
Binciken wannan shi zai kamu kwanci hankali cikin ƙasa, yanzu kowa ya sa musu ido tunda bin disa ne za su yi dalla 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 tun inda abun ya faru har ƙarshen shi aka yi. Kun gani dai tubarkallah su 13 ne, in aka diba kamar yanda shi juju mai shari'a ya faɗi da shi da gatan shari'a sun ce in aka dibi cikin mutumin 13 nan akwai ɓangare na gwamnati, akwai ɓangare na 'yan makaranta, akwai kuma ɓangare na wa'anda suka zo wanda su ba sa bayan kowa. To kenan a nan ma ana iya cewa deja kashin da aka yi an yi adalci. Kun gani ni duk abin da ya yi gamsar da ni da aka sa su kowa ya yi rantsuwa bisa Qur'ani, duk wanda ya rantsa bisa Qur'ani ana fata cewa za a tsaya aiki fi sabilillahi. Kuma idan sakamakon ya faɗo kenan kowa zai yarda da shi.
Kafa kwamitin bincike a jamhuriyar Nijar wani abu ne da wasu 'yan ƙasa ke yi wa kallon wata hanyar da mahukunta ke bi a al'adance domin shimfiɗe jama'a daga wata harkar da ke buƙatar haske. Dalili kenan da Tsalha Kaila na ƙungiyar ɗalibai ke gargaɗin mambobin wannan kwamiti da yin adalci.
Fatanmu shi ne su gabatar da aikin nan kamar yadda aka rantsar da su bisa kan gaskiya, don sabida duk waɗansu masu hannu dumu-dumu cikin wannan lamari a gurhana da su gaban koti. In ko muka ga ba za babu niyya a hiddo gaskiya, to lalle muna da matakai waɗanda muke ɗauka a wajenmu.
To amma sakataren janar na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH na ƙara ba jama'a ƙwarin gwiwa game da abin da ka iya bayyana a ƙarshen wannan bincike.
Duk wanda ya sha Qur'ani ai ya kamata kuma a tausaya mishi, kenan abin da ya gani shi ne za ya faɗi. Domin gaskiya ta bayyana, domin wannan mamaci Allah ya ji ƙanshi ya huta lahiya, dangin shi hankalinsu ya kwanta su san yaya aka yi cikin wani lokaci ne yaya aka yi ya rasa shi.
A ci gaba da shirye-shiryen kaddamar da ayyukansu, mambobin kwamitin binciken sun gana da Prime Minister Birjira Feni sa'o'i kaɗan bayan sun karɓi rantsuwar kama aiki. Sai dai kawo yanzu ba a bayyana wa'adi ko kuma yawan kwanakin da za a shafe ana wannan bincike ba, ballantana a san tsayayyen ranar da za su fitar da rahotonsu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaiyi da Sule, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Amana,
Alberto Madalla. Yayin da a Najeriya hukumomi ke tallafa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, hadakar kungiyar nakasassu a ƙasar na kukan cewa ba a tunawa da su. Yanzu dai ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Rikicin Boko Haram ya mako lakumin rayuka da dama baya ga wasu dubban da aka tilastawa yin gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya. Kuma wani fannin ma da ba a cika mai da hankali a kai ba shine batun halin da nakasassu suka shiga sakamakon wannan rikici. Kuma kawai yanzu alkaluma sun nuna cewa akwai nakasassu da dama da suka tagayyara, becin ko waɗanda ma suka rasa rayukansu a wajen wani taro masu ruwa da tsakinin sabar kungiyar nakasassun Najeriya ta Progressive Disabled Forum wato PDF a takaice. Shugabannin kungiyar sun ma koka ne game da halin da suke ciki a yanzu. Comrade Ibrahim Alhassan Ganye da ke zama shugaban kungiyar a Najeriya ya ce rikicin Boko Haram ya mamaye da wasu nakasassu, kuma abin da kai ce ma shine kawo yanzu hukumomi da kuma kungiyoyin agaji ba su tuna da su ba a tallafin da ake badawa domin tada koma da al'ummomin da rikicin da Boko Haram ya shafa a kasar.
Gaskiya rikicin Boko Haram ya samu cikin kuncin rayuwa, domin alal hakika mun samu yawaitan nakasassu kuma karancin taimako, domin ba mu samun tallafi wurin da zamu koya wa ƴan uwan mu sana'o'in da nakasassun suke yi. To kaga wannan babban kalubale ne, kuma ga yawan al'umma masu nakasan din ma an karu ba kaman yanda ake da number limited, yana nan very limit kaman da ba.
To ko ne irin tallafi nakasassun ke bukata a yanzu ga ma da ta bakin shugaban kungiyar?
Zamu yi kira ga jihohi uku nan da kuma hukumar North East Development Commission da gwamnati ta yarjewa a lura a sa nakasassu a cikin harkoki, domin ba abun da za ka yi da nakasa ka ce ka taimaka wa nakasa ba ka tuntuɓi shi nakasan, ya san matsalan shi, ya san ya za a yi a samar da maganin wannan matsalan, kuma kawai ka zo ka ce kai za ka samar mai maganin matsalan shi alhali ba ka.
Ita Corporation Bristol na ma cikin wani rikicin Boko Haram nakasa biyu bayan tashin wani bomb da ya rutsa da ita a garin Maiduguri.
To ni dai abun da ya faru da ni shine bomb blast na ƴan Boko Haram shine sanadin rashin wannan kafa na guda daya. Taimakon da muke bukata, muna bukatan taimako ta kowane bangare na rayuwarmu, ta wurin karatu musamman ni wanda kafa na guda daya, tafiya yana zama min da wuya, zuwa makaranta ma yana zama min da wuya. To muna neman taimako ta kowane bangare na rayuwarmu gaba daya.
Kafin ma dai wannan rikici na Boko Haram, gwamnatocin jihohin kan ma taimaka wajen kafa cibiyoyin koyon sana ga nakasassu, shirin da a baya kulli ake biyan kudin sabulu. To ya kome ake ciki yanzu game da wannan shiri ga ma da ta bakin wasu shugabannin kungiyar nakasassun.
Farko sunana Bitrus Richard, ni ne ma'ajin wannan kungiya. Na farko muna bukatan kayayyaki din ma na sana'a, kuma muna bidan fili wanda za a zauna a koyar da mutane mu nakasassu.
Sunana Aisha Dauda ce, ni ne sakatare na Progressive Disabled Forum. Gaskiya ba ma ganin taimako daga wurin su. Muna bukata ko a koya mana irin su yin sabulu ko su beat ko gyaran takalma ko kaya dinki, muna bukata duka wayannan kaya.
Kullum dai gwamnatocin jihohi kamar ce suna nasu kokari wajen tada koma da nakasassu. To amma kuma sautare sukan danganta rashin kuɗi da zama kan daga cikin halin da nakasassun ke ciki, kamar yadda gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ke cewa
kuɗin da yake zuwa yanzu kuɗin yayi kaɗa, kuma shi din ne babban matsala wallahi.
Kuma nakasassu da kai musu alƙawarin za ka taimaka, wani hali ake ciki alƙawarin ma za ka tafi su kusan shekaru biyu a SME ake ciki na nakasassu.
Muna jira kuɗi ne a samu kuɗi, yan jarida kuna da hanyar manzano sai ku ga fara gwamnati ta taimaka mana, kawo mana kuɗi so da mu ba mu ta.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla. Kuma fata ma dai shine Allah sa ake tunawa da nakasassun da kuma masu karamin karfi. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim, har yanzu dai ana tare da Sashin Hausa na Murar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe 3:14 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Amma kon da ya gabata in ba a manta ba, mun faro tattaunawa ne da injiniya Muhammad Musa Zaria, wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna wato Nuhu Bamalli Polytechnic, wanda kuma injiniya ne wanda ya kware a bangaren computer ko in ce na'ura mai kwakwalwa ta bangaren cyber security, wato datsa kutse a na'ura mai kwakwalwa na satar hanya. Inda ya tsaya, inda ya gaya mana cewa ya taimaka ma matasa da dama musamman masu nakasa, muna da labarin wata kungiya da ya kafa wacce take ba yadda aka saba ji ba. Menene kuke yi a Zaria wanda kuka bambanta ne da sauran kungiyoyin na kasassu ko mutanen da suke da bukata ta musamman a wurare ko ƴan boko ko ba ƴan boko ba? Shin me kuke yi?
Wato Zaria binni ne na ilimi kamar inda jama'a suka sani cibiya ce ta Ahmadu Bello University da sauran manyan makarantu. To kasancewa na wanda yake Zaria na kan ji zafi ga ƴan uwana na kasassu na fito ni za na aiki kuma idan su suna bara a gidajen mai da sauran gurare. Duk da ganin irin professors da doctorci da manyan sarakai da manyan masu hali da manyan ƴan siyasa da ake yayewa da kuma waɗanda muke da su ƴan Zaria da wanda suke shigo suka ci albarkatun Zaria, babu wanda yake kulawa da al'amarin da ya shafi waɗannan mutane. Wannan ya sa ni tunani a matsayina na ɗaya daga cikin kasassu kuma wanda muke Zaria mai kishi, sai muka kirkiro da abin da za mu cire na kasassunmu a kan titi a bara ta hanya mafi sauƙi. Kaga yanzu da yawa gwamnatoci musamman na Kaduna aya ta so a hana bara, a yaso a yi doka, amma abu ya gagara me ma za a yi mar kasassun a taimake su don su zauna da kansu. To mun bi ba da shawara abin ya ci tura. Wannan ya sa na dawo kawai na ce to ni tunda ina da idea kuma akwai buƙatar ni implementing ideas, kila ko Allah zai sa wasu shi koyi don a fahimci inda muka dosa. Wallahi muka zo mutum 22 cikin na kasassun muka hada cooperative muka yi mata register, sai muka zo muka dauki yanzu haka muna da sai muka raba abu biyu da bangaren sana'o'i da bangaren karatu. Akwai ɗalibanmu yanzu a Nuhu Bamali Polytechnic, akwai su a secondary schools da yawa wanda suke karatu. Wannan kenan, kaga mun yi nakin din su busy wurin zuwa makaranta ba masu da lokacin da za su je bara.
To ake ɗaukar nauyin su misali.
Sannan kuma akwai ɓangaren sana'o'i da muke yi yanzu na hannu wanda na kasassunmu suke ƙera abubuwan kuma suke siyarwa. A dokanmu in ma za ka sai wani abu a wurinmu sai dai ka biyo ta hannun da kasassunmu ka siya. Saboda burinmu shi ne mimikin ɗin su kowa ya zama yana transaction na business in one way or the other. Kafin mu yi wannan algafta malam sai da muka yi survey muka yi bincike. Muka ga cewa abin da suke samu a baran nan naira 200 ne 300 400 wanda ya sa'an gaske ne 500 a rana. Sai muka ga to ka hana mutum bara dole sai ka kirkiro da abin da zai mayar mai da makwafin abin da yake samu. Sai muka zo muka duba al'ummarmu sai muka ga menene kullun a gidajenmu ake bukata. Sai muka lissafo abubuwa kusan guda 6. Ɗaya daga ciki shine kayan sawa na mata manya da kana yara. Idan na nuna maka irin kayan da muke yi, wallahi aka ce maka daga waje aka shigo da shi, zaka dauka daga waje aka shigo da su. Kuma locally made ne with our local product a Zaria muke yin su. Kuma alhamdulillahi yanzu abin da muke so dan mu fada da abin mu dauki mu ba kanmu aiki mu biya kanmu albashi. Farko yanzu muna so product din mu kayan mu ya bade ciki da binnin zari local government gaba daya. Idan muka ci nasara nan da wata 3 zuwa 4 to sannan kuma muna da next plan inda zamu covering zone 1 na Kaduna state local government 8. Kaga idan yanzu mun yi projectin nan da wata 4 zamu iya samun mana kasassun mu guda 100 aikin yi in dai bukatar mu biya normal. So in lokacin da muka yi covering local government 8 na zone 1 kaga zaka yi multiplying numbers din saboda dole ne employing wa'incan na kasassu da ke various local government 8 din nan na zone 1. Da haka muke projectin nan da shekara 1 zuwa 2 insha Allah mu mamaye duka jihar Kaduna state. Daga nan kuma a hankali a hankali zuwa arewacin Najeriya.
To lallai
kuma a tsarin mu shine nan da shekara 4 muna so in Allah ya yarda mu gane kasassu akalla 50 zuwa 60 graduate.
Yawa, to dama inda nake son in kai ka kenan. Maganar makaranta ka ce dama akwai masu koyon sana'a, yawanci koyon sana'a da sauki amma makaranta daukan nauyi.
Kaga muna godiya ga hukumar makarantar Nuhu Bamali Polytechnic. Muna da institution a Zaria sun kai guda 10 amma wallahi ita kadai ne take bada haɗin kai. Dan wallahi ina mai tabbatar maka da cewa yanzu mun yaye na kasassu wanda suka gama HMB sama da mutum 20 kuma a yanzu haka akwai sama da mutum 30 ko 40 waɗanda suke karatu kuma duka da tallafi da gudunmuwa na hukumar makaranta to kaga idan muka samu haka a Ahmadu Bello University muka samu haka a SCE Zaria muka samu haka a NITT da sauran makarantu
na jihohi
ma Zaria wallahi rani tabbatar maka zaka ni sai ka in ka zo kana neman graduate na kasar su zaka neme su ba da yawa kuma tun farko da a ce an dauki irin program din nan da muke yi a Zaria da ba za ka ga wannan kasar shi na bara ba dan da wuya kaga HND holder ko BSc holder degree a ce ya fito titi da kasar shi yana ba
misali masu son su irin wannan hikima saboda ganin cewa an fada data a jihohin mu misali za su yi tunanin to ta ina ne kudin shiga zai fito inda za su siyo kekunan dinki kila su siyo computoci kila su siyo taraktoci in noma zaka koya ko makamancin haka ta yaya
gaskiya kaga mutanen mu suka ce za su tsaya su dogara da wai a ba su loan gaskiya muna facing discrimination wurin bankuna da sauran
wato tsangwama
da tsari da gwamnati ma gaba daya
tsangwama
muna bambancin wariya wata kar kuka ce ku na kasa su ne sai aka an ai ba za ku iya ba ko kala wannan yasa kawai muka su yi yanda muka yi
da
2023 ne muke karban kudin goma tsakanin kuma one of dokan mu shine ba za ka yi bara ba zaka ga 3,000 ka saka jarin ka na kasuwancin da zani sannan 1,000 kuma ka sai kudin form kuma duka ana hadawa ne a samu a juya a investing a abubuwa guda 6 da muke yi kuma abinda zai baka mamaki wallahi da yawa yanzu mun babo mu za ka ga mata ne da kasar su zaka ga mata gurago sun fi kowa jinsu mutane wahala zaka fahimci cewa in ka je gidajen su da sauran su zaka ga suna fesun wahala gomma namiji zai iya fita ma ya je ya bara amma matan mu ne abin tausayi aikace aikace da matan mu gurago suke yi da abubuwan da suke hadawa da tsarin da muke wurin sai da abin mu da kanmu saboda mu samu kudin shiga kaga yanzu bari in baka misali akwai wani masallacin Juma'a yanzu ba zan faɗi suna ba akwai wani abu da muke produce muna kiran shi toilet cleaner
to abin tsaftace bayi muke
nazari wato abin wanke bayi shi muke nazari mu ga muna da masallatan Juma'a da yawa a Zaria sai mu kowanne masallacin Juma'an nan yana da bayi to sai muka fara zama da wannan masallaci muka ce to mu farko muka fara ba da gudunmuwar sadaka fi billahi
a gani
kana fahimta
sai
kuma muka zauna da limamai da ƴan committee masu kula da bayi muka ce to da Allah idan za ku sai abun wanke bayi mu ku ba wa kungiyar mu ne na kasar sun da nake yin wannan abun mu rika kawowa wallahi yanzu a haka muke na farko da muka ba saraka sun yi amfani da shi kuma na biyu da suka fahimci tsarin muka ce in kuna so ku ga raguwar na kasar su a masallatai suna tashi dan jama'a da tashi ta muku bara ana koran su ko ana kaza to ku rika siyan kayan da muke saboda masallacin na rika amfani da shi to za ga ana tara naira 20-20 sadaka wanda za a bayar na siyan abubuwan wanke bayi in suka tara mu kuma sai su kira mu sai su ce to gashi kai mana sabulu to mu kuma har da wanda za su yi mana sabulin nan kaga sun amfana kaga za su samu wani to wallahi haka yanzu masallaci ɗaya muka fara kuma babu problem to yanzu muna so mu zauna da kungiyoyin jama'atin Nusrul Islam da kungiyoyin Izala da Dariba
injiniya Musa Zaria sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda muka tsaya cikin wannan tattaunawa da muka faro da kai yanzu kan a madadin dukkaninku masu sauraro da ma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham da shi kanshi bakon namu Usman Ahmad Kabara daga sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
a gaida na Kabara yanzu kuma ga baba Yakubu zai dawo mana da sharhin jaridan kasar Ghana
don fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta kanin labarai mai cewar gwamnati ta himmantu wurin tabbatar da yancin samun bayanan ma'aikatan gwamnati inji ministan yada labarai Mustafa Abdulhamid Jaridar Daily Graphic ta ce da yake jawabi a ranar walwalar 'yan jarida a duniya a zaurin taron 'yan jarida na ƙasa da ƙasa a birnin Accra. Ministan ya ce za a gabatar da daftarin dokan gaban majalisa idan ta dawo daga hutu don yin muhawara a kai. sai kuma jaridar Das Statesman wacce ta rawaito jawabin shugaban kasa Akufo Addo a wurin bukin ranar ma'aikata yana cewar ma'aikatar kuɗi karkashin jagorancin ministan kuɗi Ken Ofori-Atta ta gudanar da bincike a tsarin biyan albashin ma'aikata na kasar kuma an gano sunayen ma'aikatan bogi 26,589 wanda aka dakatar da albashinsu na watan Afrilu. Jaridar ta ce a cewar shugaban kasar waɗannan ma'aikatan ba su je na'ura ta ɗauki bayanansu ba a hukumar SNIT duk da irin yawan kira da aka musu su yi hakan. Jaridar Das Statesman ta ce shugaban kasar ya faɗa cewar an yi wannan shirin ɗaukar bayanan ma'aikata ta na'ura ne saboda gano ma'aikatan bogi kuma a fidda sunayensu a cikin tsarin biyan albashin kasar. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito kalaman marasa rinjaye ne a majalisar dokoki inda suke cewar gwamnati ta kawo tsoro da fargaba tsakanin ma'aikatan kasar duk da cewar kasar na kan tafarkin demokradiyya ne. Jaridar ta ce ƴan adawar sun ce gwamnati tana ɗaukar ƴaƴanta ne kawai a ma'aikatunta wanda hakan na hana walwalar aiki ba kamar yadda yanayin aikin yake tun farko kafin a yi canjin gwamnati ba. Jaridar Guardian Times ta ce wata sanarwa da shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Haruna Idris ya sanya wa hannu na kuma zargin cewa wasu mutane masu alaka da wannan gwamnati suna kai hari akan ma'aikata a ma'aikatun gwamnati kuma suna taɓa lafiyansu. Jaridar Guardian Times ta ce waɗannan kalaman na marasa rinjayen yana kunshe ne a cikin wata takarda da suka fitar da ita a ranar ma'aikata a duniya. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
A gaishe ka, amma kada ka yi da nisa. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana.
Assalamu alaikum, muryar Amurka. A mai magana Rabi'u Musa Zaburansi, daga nan Zaburan, ta kalamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A muryar Amurka ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa manya-manyan mutane masu mukamai walau na siyasa ko na gwamnati ko kuma addini. To tunana akan waɗannan manya-manyan mutane shine do Allah do Annabi, ina kira da su riƙa kiyayewa da furta kalamai waɗanda za su iya kawo tada hankali musamman a ƙasa ta Najeriya.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Burasu ne ka Odubo a nan ƙaramin hukumar Gamawa tare da Rabokin Najeriya na shekaran ku. Kuma ina fata ga shugaban Najeriya da kuma manya-manyan malamai da su samu da addu'a game da wannan musiba da muka faɗa ta tsadar rayuwa. Ubangiji Allah sauke mana wannan musiba. Min wata addabi jama'a, ubangiji Allah kawo mana sauki Allah. Sauke mana wannan musiba da muka faɗa Allah. Sauke mana musamman sallallahu alaihi wasallam.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hassan Dogon Faci daga nan ƙaramin hukumar Fatsari da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Wato alhamdulillahi zan jawo hankalin ƴan uwana ne dangane da asaba da suke faruwa. Wato Allah ya kawo mana lokaci na ƙarancin abinci da yunwa da fatara. Wato abin ya kai inda ya kawo. Shi ne nake so in jawo hankalin ƴan uwa masu hannu da ɗan wani abu da cewa su taimaka ma waɗanda ba shi da su. Domin kauce mai shiga wani yanayi da mun shi talauci da yunwa yana iya ba halin da zai iya samu ta.
To madalla yanzu kuma lokacin da zamu sake komawa gaba ba ya bamu labarai, amma wannan karan a takaice.
Gwamnatin Somalia ta ce ta kaddamar da bincike akan mutuwar ministan ayyuka da gyare-gyare bayan da dogarawan tsaron wani jami'in gwamnatin suka bindige shi har lahira. Ministan yaɗa labarai Abdulrahman Umar Usman ya shaidawa muryar Amurka cewa harbin da aka yi wa Abbas Abdullahi Sheikh Siraji a kusa da fadar shugaban ƙasa ya yi masa lahani sosai. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Falastinu Mahmoud Abbas sun ɗau alƙawari a jiya Laraba a fadar White House game da cimma mataki na diplomasiya wurin kawo zaman lafiya a gabas da tsakiya. Shugaban Trump ya ce ya kamata Falastinawa da Isra'ila su yi aiki tare kuma su ya ƙara da cewa yana sha'awar shiga tsakaninsu don sasanta su.
To madalla a gaishe ka. Masu raro, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makere da ya taya na gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Reg, ni Sulfil Hashim Gumel ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.